This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 25 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfilu da kanun labarai.
To Ibrahim, Rasha ta yi maraba da abin da ta bayyana yau Talata a matsayin madaidaicin matsayin Amurka kan Ukraine, bayan da Amurka ta matsa kan mikan kudinta na koma hanyar zaman lafiya. Hukumomin kasar Taiwan na gudanar da bincike kan wani jirgin ruwa na kasar China da ake zargi da yanke igiyar sadarwa ta ƙarƙashin teku. Haka kuma za a ce wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe sama da mutane 50 a arewa maso yammacin Congo, a cewar likitocin da ke ƙasa da hukumar lafiya ta duniya.
To kallon labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a karon farko gwamnatin mulkin sojin Niger ta baiwa kamfanonin ƙasa lasisin haƙar muhimman ma'adanai.
Wannan shine ɗan kasuwa suke nuna ta cewar lalle sun gane cewa yanzu lalle ƙasa ta zama tasu, kuma kowace tahiya yanzu ya zama tudu su za a yi, saboda a ba ɗan ƙasa ƴancin neman arzikin ƙasa don ya amfana da ƙasashe.
Sannan za a ji cewa al'ummomi a jihar Barnan Najeriya na ta mai da martani kan zargin cewa hukumar taimaka ma ƙasashe ta USAID na tallafa ma 'yan Boko Haram.
So shi zargi mutum ne ba zai iya rantsuwa a kai ba, amma gaskiya har ga Allah wannan kungiya din ta yi wa mutane riga, amma kuma ta shagwaba mutane.
Kamar kowane yammacin ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki, inda yau shirin zai dubi batun tsadar kayan abinci da ƙarancinsu. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Kremlin ta yi maraba da abin da ta bayyana yau Talata a matsayin madaidaicin matsayin Amurka kan Ukraine, bayan da Amurka ta matsa kan mikan kudurinta na koma hanyar zaman lafiya. A kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, duk da cewa Birtaniya da ƙawayenta na Turai sun nuna ƙyama. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce matsayin Amurka yana nuna ainihin sha'awar ba da gudunmawa ga sasantawa. Rubutun na Amurka mai layi hudu ya yi bakin ciki game da asarar rayuka a lokacin rikicin Rasha da Ukraine, kuma ya lura cewa babban manufar Majalisar Ɗinkin Duniya ita ce wanzar da zaman lafiya da tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa, da kuma sasanta rikici cikin al'umma. Har ila yau yana neman a gaggauta kawo ƙarshen rikicin da wato da ƙarayin kira ga zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Ukraine da Rasha. An amince da ƙudurin ne da ƙuri'u 10 da suka amince da shi, ciki har da Rasha da China da suka kaɗa ƙuri'a tare da Amurka, da kuma ƙin amincewar Birtaniya da mambobin Majalisar Turai hudu. Babu wani memba da ya kaɗa ƙuri'a ƙin amincewa. Hukumomin ƙasar Taiwan na gudanar da bincike kan wani jirgin ruwa na ƙasar China da ake zargin ya yanke igiyar sadarwa ta ƙarƙashin teku, a wani sabon lamari da ya ƙara haifar da tashin hankali tsakanin Taipei da Beijing. Jami'an tsaron ƙafar tekun Taiwan sun tare jirgin ruwan dakon kaya mai tutar Togo a cikin ruwa tsakanin babban tsibirinta na yammacin gabar tekun da tsibirin Penghu da ke bayansa da sanyin safiyar Talata, a cewar sanar da masu gadin gabar tekun suka fitar. Hukumomin Taiwan sun ce dukkan ma'aikatan jirgin mutum 8 'yan ƙasar China ne, kuma ana gudanar da bincike bisa ka'idojin matakin tsaro na ƙasa da ƙasa. Taipei na fargabar cewa China na iya lalata igiyoyin sadarwa na ƙarƙashin ruwa a matsayin wani ɓangare na yunkurin daƙile ko ƙwace tsibirin, wanda Beijing ke iƙirarin mallakar ta ne. Mai gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Karim Khan ya isa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau Talata, a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashashen hankula a gabashin ƙasar. Ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a makonnin baya-bayan nan ta ƙwace wasu manyan biranen ƙasar guda biyu a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, lamarin da ya baiwa ƙungiyar masu ɗauke da makamai damar zama a yankin tun bayan sake ɗaukar makamai a ƙarshen shekarar 2021. Khan ya shida manema labarai yayin da ya sake shasa babban birnin kasar cewa suna matakar damuwa da abubuwan da ke faruwa a Congo a bayan nan. Khan ya kara da cewa dole ne su bi dokokin jin kai na kasa da kasa a cewa kwararru na Majalisar Dinkin Duniya. M23 na samun goyon bayan sojojin Rwanda kusan 4,000. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda a karon farko gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta shiga baima kamfanonin ƙasa lasisin haƙar muhimman ma'adinai. Hamid Mahmud, gare ka.
A cikin wata sanarwa ce da gwamnatin Niger ta fitar ta bayyana cewa kamfanin Compagnie Minière de l'Air Communal shine zai gudanar da aikin jan karfe a cikin kananan hukumomin Tabelot da Dabaga da ke cikin jihar Agadez a arewacin Niger. Kamfanin zai rika fidda tan fiye da 2,000 na jan karfe a duk shekara har tsawon shekaru 10, tare da guraben ayyukan yi na kai tsaye kusan 300, inda gwamnatin Niger za ta rika samun miliyoyin daloli a matsayin kuɗin shiga. Yanzu haka dai ana saye da ma'adinan jan karfe kusan $9,000 a kan kowane tan guda. Kuma wannan ne karon farko da wata gwamnatin Niger ta baiwa kamfanonin cikin gida mallakar wasu 'yan kasuwa damar haƙar ma'adinai a cikin ƙasar. Alhaji Aminu Waje, wanda ke shugabantar 'yan kasuwa a arewacin Niger, ya bayyana gamsuwarsa da matakin.
Wannan shi ne 'yan kasuwa suke nuna cewar lalle sun gane cewa yanzu lalle ƙasa ta zama tasu, kuma kowace tahiya yanzu ya zama tudu su za a yi, saboda a ba ɗan ƙasa 'yancin neman arzikin ƙasa don ya amfana da ƙasashe amfani kan shi, babban alheri ne ga SMUN Niger. Yanzu ne muka tabbatar da lalle hakikan mun rabu da nasaru, kuma mun sami 'yancin kai wanda yake muna iya mallaka dukiyarmu, mu yi abin da muke so da ita, mu yi abin da muka ga dama da ita. Tunda magabatanmu suna iya ɗaukar dukiyar ƙasa su sa ta hannun 'yan ƙasa su sarrafa ta, 'yan ƙasa su amfana da ita. Daman ma matsalar Niger ba wata matsala ba ce in ba na matsalar France. France ita kawo duka da baibaya ta sa cikin tahiyar Niger.
Lasisi na biyu shi ne na haƙar ma'adinan uranium da ke cikin yankin Dannat na jihar Agadez, wanda aka baiwa kamfanin Comirex, wanda kamfanin zai shafe shekaru 5 yana haƙo tan 300 na makamashi uranium a kowace shekara, kuma zai samar da ayyukan yi guda 94 ga 'yan ƙasar Niger, wanda zai samar da miliyan 300,000 ga gwamnatin Niger. Sai dai Mala Abubakar Ladan, wanda yana daga cikin tsofaffin ma'aikata a kamfanin Cominac, ya buƙaci kamfanonin da su ɗauki ƙwararrun ma'aikata.
Yanzu ya kamata a samu ƙwararru wanda suka ƙode bisa shi, a ba su stonoman wannan ƙarfe, kuma da akwai tsahin ma'aikata wanda aka tseda, ma'aikatan na wanda aka rihe, su ma a nemo su. Su da sun ƙure wannan, sun iya, sun san aikin, su ne ma kamata a ce an nema bisa kan wanga aiki, amma a samu ƙwararru wanda suka san aikinsu, suka ƙore bisa aikinsu.
Jihar Agadez, wacce ta sha fama da matsalar gurɓata muhalli sakamakon ayyukan haƙar ma'adinan uranium da kamfanin Orano na ƙasar Faransa ya gudanar sama da shekaru 40, ya sanya ƙungiyoyin fararen fulla masu yaƙi da gurɓata muhalli a yankin buƙatar kiyaye irin ɓarnar da ayyukan za su haddasa wa, ba wai amfanin da aikin zai samar ba. Ibrahim Atefok, ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Akwai societe da yawa wanda suka zo suka sha fidda kisasuwa uranium da abubuwa da yawa wanda suke sun fidda su, sun tahi su, sun yi kudi da su, sun yi arziki, mu sun baro mu cikin talauci. Don gidan shi ne yake muna dari-dari kwarai, shi amfani an same shi, amma yana da illoli da yawa. Kenan illolin na mu su ne da zaman mu na farafulla, su ne muke kallo, ba amfanin ba kwarai. Abinda muke kallo illolin da za ya kawo. Kenan in mutanen da za su yi wannan aiki sun ce za su aiki da wanda suke illolin nan za a magance su, kenan sa'an nan sai mu yarda ai ai.
Tun dai bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a shekara 2023, gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi alkawarin mai da hankali wajen haƙar ma'adinan jan ƙarfe ko kivir a Faransanci, duk da kasancewar ta a sahun gaba wajen fitar da ma'adinan uranium. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da Instagram, Gasar Filu da cigaban labaran duniya.
Wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe mutane sama da 50 a arewa maso yammacin Congo, a cewar likitocin da ke ƙasa da hukumar lafiya ta duniya WHO a ranar Litinin. Tsakanin farkon bayyana cutar da mutuwa ya kasance sa'o'i 48 a mafi yawan lokuta, kuma abin da ke tsoratarwa, in ji Seg Galepto, daraktan asibitin Bikoro cibiyar sa ido a yankin, ya faɗa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Cutar ta baya-bayan nan ta barke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo a ranar 21 ga watan Janairu, kuma an samu rahoton bullar guda 419 da suka hada da mutuwar mutane 53. A cewar ofishin Afirka na WHO, bullar cutar ta faro ne a garin Boloko. Ta fara ne bayan da yara uku suka ci naman jemage suka mutu cikin sa'o'i 48 sakamakon alamun zazzabi. Yau Talata ne aka fara shari'a a Jamus kan wasu mutane hudu da ake zargi da alaka da kungiyar Hamas da ake zargi da shirya tarin makamai a fadin Turai. Babban mai shigar da kara na kasar na zargin mutanen da zama kungiyar ta'addanci ta kasashen waje. Kamfan dillancin labaran Jamus DPA ya rawaito. A karin farko a Jamus mutane yana fuskantar tuhuma kan shiga kungiyar ta'addanci ta Hamas na kasashen waje, inji mai gabatar da kara Chochin Wisconsin a cewar DPA. Ana zargin mutanen da neman wasu ma'ajiyar makaman da aka kafa shekarun da suka gabata da kuma kafa sabbi ga kungiyar Hamas a fadin nahiyar Turai, ta yadda daga baya za ta iya amfani da bindigogi da alburusai wajen kai harhara kan yankunan Isra'ila da Yahudawa a nahiyar, inji masu gabatar da kara a shekarar ta gabata. An yi zargin cewa an zagaya da makaman ne wato a kasashen Turai a shirye-shiryen kai harin ta'addancin Hamas kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba 2023, inji masu gabatar da kara. Kimanin mutane 1,200 ne aka sali fararen hula a kashe a wannan harin, kuma an yi garkuwa da kusan 250.
A gaida Sarfilo Hashin Gumil da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Najeriya muka dosa, inda al'ummar jihar Borno ta arewacin kasar ke ci gaba da mayar da martani mabambanta kan zargin cewa hukumar raya kasashe ta USAID na taimakama kungiyar Boko Haram. Daga Maiduguri ga Ibrahim.
Biyo bayan zargin dan majalisar dokokin Amurka Scott Perry yayi na cewa hukumar raya kasashen duniya ta Amurka USAID na tallafawa ta'addanci irin su Boko Haram a Najeriya, tuni dai kungiyar dattawan jihar Borno ta bukaci hukumar raya kasashen duniya ta Amurka da sauran kungiyoyin kasa da kasa da masu zaman kansu da su fice daga jihar Borno da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya, biyo bayan zargin tallafawa yan ta'adda musamman a kasashe irin su Najeriya. Bulama Mali Gubio, wanda ke zaman shugaban kungiyar dattawan jihar Borno, ya bayyana hakan a wata sanarwa da dauka cin kungiyar dattawan jihar Borno suka fitar. Sai dai wasu mazauna jihar Borno da matuncan sun bayyana shakkunsu kan kungiyoyin da suke bada tallafi, inda mafi yawansu sun kai sama da shekaru 10 a jihar Borno ta bakin wasu mazauna birnin Maiduguri da kewaye.
To a gaskiya akan abin da ya shafi yan ta'addan Boko Haram da wani ya fito ya magana a kasar Amerika, ai wannan abin a zahirance dalilin da ya samu ka ce haka, musamman a nan garin, idan jami'an tsaro suka kai farmaki ma yan ta'addan nan, za su je su kalla abubuwa ne wanda baka taba yin tunani zaka kalla a garin su wa'annan yan ta'addan ba, kan zaka ringa kallon gidaje suna tashi.
To magana akan yanayin kungiyoyi da suke zaune a nan gida Najeriya kuma a nan jihar Borno, gaskiya mu dai muna gani akwai manya-manyan kungiyoyi wanda akwai ci gaba al'amarin su, saboda suna yi mana taimako kuma suna taimaka mutanen mu fiye da abin da gwamnati ma bata iya yi.
Dangane da kungiyar USAID, wannan kungiya dai kan tana taimakawa sosai da sosai a nan jihar Borno, amma ka gani ni a iya sani na da fahimta na bana taba tunanin cewa shin akwai wani taimakawa kungiyar yan ta'adda da take yi. Ina da tabbas suna taimaka al'umman jihar Borno, musamman ma masu kananan karfi da gajiyayyu.
To ni ana tunanin su Turawa dama suna da hangen nesa, kuma duk abubuwan da suke yi su suna da wato tabbaci ne su da dama sai sun tsananta bincike. Kada ga kaman su ma sun zo da sabon gwamnati sai suka furta wannan kalaman. Idan muka zo kaman mu nan cikin Maiduguri da wasu kauyuka, zaga idan kaga bohol ko ni tallafi sai ga su ne. Gidaje sun shugaba mutane da ayyukan yi.
Masu ruwa da tsaki da tsofin hukumomin tsaro a jihar Borno sun bayyana ta bakin su game da wannan lamari.
So wannan kungiya na USA, wato kungiya ce wanda tun da muka santa, wato duk abun da aka ce da shi zargi dai, that is mutum bai da tabbacin abu akai. So shi zargi mutum ne ba zai iya rantsuwa akai ba, amma gaskiya har ga Allah wannan kungiya din ta yi wa mutane riga amma kuma ta shugaba mutane.
Abin da ya faru, mutanen abin nan da suka zo daga America sun taimake mu farkon taimu kuma mun gode tunda yake har lokacin su ya zo ya kare su tafi
a matsayin ku sojoji musamman ma irin shekarun ku lokacin da kuka yi aiki kamar idan fitina ya shigo gari bayan lafawan sa ana iya barin wasu kungiyoyi su ci gaba da zama
ba ma mun kungiyoyi ba mu kanmu sojojin muna barin cikin gari ne mu koma mazaunin mu su ma kamar yadda suka zo suka nemi taimako sun taimake mu su koma wajejin su
to amma zuwan su alhamdulillah sun taimako amma su bar mu da yalemu mu zauna koma tunda duty nasu ya kare
masana da masu sharhi kan al'amurorin duniya na ci gaba da tofa albarkacin bakin su game da wannan zargi ta bakin ambassador Ame Shehu
amma muka zauna muka duba shekara 15 da muka samu matsalar mu a ciki abubuwa da yawa ya faru kaman tun lokacin da shugaban kasa na Nigeria ya yadda cewa akwai matsala duniya su zo su tallafa sannan suka zo an kuma abin da nake so in fada su wayennan aba kasashen mu tun a northeastern kafin ayi wannan matsalolin wai sun so sun zo suna aiki yanzu a matsayin Nigeria a sai kasa inda ta za ta iya kula da problem nata wayennan mutanen ba za su zo ba kasidan da mutun zai ce wayennan zuwan su bai da amfani gaskiya bai wannan adalcin ba ina so mutane su gane cewa domin wannan matsalan faruwan shi din karri a dauka abun bai da alheri gaba daya
don bayan barkewar rikicin Boko Haram a shekarar 2009 kungiyoyi daban-daban da suke shigowa jihar Borno da nufin tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa kama daga basu abinci da kudade da ma gina musu wajajen zama a sansanoni daban-daban da ke jihar Borno Ibrahim Mustafa muryar Amurka daga Maiduguri
To a gaida Ibrahim kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a kodayaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa
karmu wanda baya shine ta da mu san da dena arzikin mu shine uwa uwa
rahotanni da ke fitowa daga Najeriya na nuni da cewa Farashin kayan masarufi na ci gaba da sauka a wasu kasuwanni a fadin kasar duk da yake wasu 'yan kasar na cewa su san ba su gani a kasa ba wakiliyar Murƙayya Basha ta tattauna mana da shugaban 'yan kasuwan Najeriya Dr. Batura Abdulaziz dangane da saukar farashin kayayyakin
babu shakka gaskiya ne a kayayyakin masarufi da na abinci da sauransu shakka babu sun dan fara sauka a wurare daban-daban kuma akwai dalilan da suka sa suka dan fara sauka to amma bai kai 30% ba duk da ya danganta in wani wurin ya kai 30% wani wurin bai kai 30% ba in wani wurin farashin kayan su ada kaza ne wani wurin farashin kayan su ada din su kuma bai kai ya wuce ko ya kasa haka kuma farashi a yanzu a kasuwa a takaice ya wuce a watakila ya wuce inda wa'yansu suke sayarwa saboda haka mu da muke galibi a office wa'yansu ababe kasa da saman shi ne mana wuyar ganewa amma hakika kayayyaki sun sauka gaskiya ne wannan rahama Allah ya kawo ta kuma masu ainihin cikin gari kasuwa cikin gari ba kasuwa ba ana kukan cewar babu shakka su ba su san ma maganar kaya farashin sa sauka ba to matsalar da take faruwa guda biyu ce waɗansu suna da tausayi a jikin aransu waɗansu kuma aransu ba su da tausayi kin ji abu biyu waɗansu kuma kayan da yake hannunsu su ba sun siye shi da tsada ne kuma mai sauki ya shigo suna gudu in suka siyar da shi da saukin suka je kasuwa kuma ya zama su kasa siyan ma abin da za su siyo sayar waɗansu kuma na cikin garin sun shiga kasuwanni manyan wurare sun shuka da sauki amma saboda yanayi da hali na dan adam iri daban-daban, shi kansa imanin iri daban-daban, zaki ga gashi ya siyo mai saukin amma fa baya son ya sayarwa jama'a da sauki. Amma fi sabilillahi kaya farashin sa ya sauka, kuma farashin sa ya bambanta da watannin baya da suka wuce, muna yi Allah godiya. Sai dai kuma muna kira ga ɗan kasuwa manya da ƙanana, yadda Allah ya kawo sauƙin nan, yadda Allah ya kawo rahaman nan, to ya kamata rahamar tun daga sama ta kai har ƙasa, kowa yana jin daɗinta. Yadda da muke kukan tsadar, to mu zo kuma muna yi wa Allah godiya da ya kawo sauƙi, saboda shi Allah an kai masa godiya kullum, to ƙara ma yake, ya ƙara ma abin da kake so, kuma ya ƙara ma komai da komai ma na rayuwa. Allah an kai masa godiya, shi kansa mutum in kai masa godiya yana ƙarin samun ƙarfi. Ni dai irin fahimta ta kenan.
To ko me wasu 'yan Najeriya ke cewa dangane da saukar farashin kayayyakin?
To farashin dai kam ba wani saukan da yi dai a kasa ga mun banganta ba. Don farashin dai har yanzu kamar yadda muke sayeta a January abin a December har yanzu haka ne muke sayeta kuma. To shi shinkafa kuma har yanzu tana 4,200. To ai maganar sauka kan mu dai babu shi a kasa.
Sunana Ahmad, wanda an fi sani na da Almishawi. A rubuce za a ga an ce abu ya sauka, amma a practical kuma bai sauka ba. Komai a Najeriya za a rubuta mana a ce abu kaza ya sauka, abu kaza ya sauka, amma in ka zo siyan shago sai ya kaman karawa aka yi.
Shi ma wani karamin dan kasuwa Aminu Sabon Fegi ya ce,
so abin da yake faruwa, abin da yake shafar kasuwa, na farko dai kamar da mutane suke magana cewa lallai yan kasuwa su ji tsoron Allah, musamman ga azumin nan ya kusato, yan adam dole mu ji tsoron Allah mu sa ainihin tausayin al'umma a cikin zuciyarmu. Abu na gaba kuma shine sau da yawa akan samun farashi yake bambantuwa daga mutum zuwa mutum, amma ya kamata daga mutum zuwa mutum farashin nan kar ya bambantu da zai wuce naira 100, 200, 250, 300. Amma galibi wani lokacin a tsakaninmu sai ka samu bambancin wani gun zai kai 1,500, 800 kaza. Sannan su manyan dilolinmu da ake kawo kamar suga, fulawa, za ka samu suga nan da muna sayen shi naira 85,000, sai ya dawo naira 81,000. Idan ka saya 81,000 za ka sai da kwanan naira 5,000. To amma in kaje wani guri sai a ce ma kwanan suga naira 6,000, kwanan suga 6,500, wani zai sayi 5,500, wanda kaga in ka duba kai lissafi abin sai ka samu yayi yawa. Alhamdulillah fulawa lalle shi ma ya sauka, domin shi ma fulawa da muna sayi shi naira 80,000, amma yanzu alhamdulillah cikin ikon Allah yanzu fulawa ya dawo naira 58,59. To in ka zo kwanan a lokacin da muke saya wancan lokacin muna sayi da kwanan naira 4,000. To yanzu alhamdulillah dai muna saidawa yanzu naira 3,500, 3,400. To amma galibi irin wannan shi ma sai ka samu shi ma daga mutum zuwa mutum ne. Alhamdulillah gaskiya taliya magana da ake magana duk sama da 15,000 din nan gaskiya bai tabbata ba, domin ni na sayo taliya abinda in sai shi naira 10,000 RIS, naira 10,017 na sayi shi. Na sayi kuma ainihin akwai wata ana ce mata ba nama ba, ita ma ta waje ce, ita ma duk kudin su daya. A yanzu dai abinda muke sai da pieces din ta naira 900 da naira 50. So galibi da ka samu distributor, wani zaka samu kayan da an bahi da capital a hannun shi, idan ya je shi da bahi da capital sai mai hukun a bashi akan naira 10,015, sai ya ga su yan kasuwa mun da suke da capital a hannun sai su baka akan naira 10,017 ko 16. Kaga shi wanda ya je da kuɗi farin kuɗi sa naira 15,000 aka bashi, kai baka isa ka sayar irin yadda shi ya sayar ba, saboda kai in ka sayar kuɗin ka ba zai haɗu ba, shi kuma wancan in ya sayar kuɗin sa zai haɗu. To anan aka samu bambanci wanda yake mutane sirrin abin da mutane galibi ba a fahimce shi ba.
Masu sauraro, anan zamu da saya cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su, da wakilin mu Abuja Ruqayyah Basha, sai kuma Fiona Nanduduwa Mai da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Ku zo mu dangana ma dushe na arziki.
a gaishe ka da tawagarka. Yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Ali Rabkana Gashuwa. Kace ina kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata duba harkar karfi domin yayi tsada da kuma harkar mai domin kawo talakawa sauki. Sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da Magaran mai cewa rattaba hannu bisa yarjejeniyar samar da makamashi mara gurbata muhalli da zumma sauyawa daga amfani da makamashi mai gurbata muhalli daidai da yadda dokokin duniya suka tanada da Najeriya da ƙasar China suka yi. Gaskiya abin a yaba ne. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu damar karantowa yau ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. Kai ko cewa kai ga azumi ya kawo jiki gashi aljihun talakawan ƙasar mu Najeriya babu nauyi duk da kayan abinci sun fara sauki. To fatan mu shine Allah ya ci gaba da sauƙaƙa mana amin. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutuwa sannan a hankali za mu riƙa karantawa.
To a gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice.
To a taƙaice Kremlin ta yi maraba da abin da ta bayyana yau Talata a matsayin maridaicin matsayin Amurka kan Ukraine bayan da Amurka ta matsa kaimi kan ƙudurinta na koma hanyar zaman lafiya a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya duk da cewa Birtaniya da ƙawayenta na Turai sun nuna ƙyama. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya ce matsayin Amurka yana nuna ainihin sha'awar ba da gudunmawa ga sasantawa. Hukumomin ƙasar Taiwan na gudanar da bincike kan wani jirgin ruwa na ƙasar China da ake zargi da yanke igiyar sadarwa ta ƙarƙashin teku a wani sabon lamari da ya ƙara haifar da tashin hankali tsakanin Taipei da Beijing. Jami'an tsaron gabar tekun Taiwan sun tare jirgin ruwan dakon kaya mai tutar Togo a cikin ruwan tsakanin babban tsibirin sa na yamman gabar wato na yammacin gabar tekun da tsibirin Penghu dake bayan sa da sanyin safiyar yau Talata a cewar sanar da masu gadin gabar teku suka fitar. Mai gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC Karim Khan ya isa Jamhuriyar Demokradiyyar Congo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau Talata a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashin hankula a gabashin ƙasar. Ƙungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a makonnin baya-bayanan ta ƙwace wasu manyan biranen ƙasar guda biyu a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, lamarin da ya bai wa ƙungiyar masu ɗauke da makamai damar zama a yankin tun bayan sake ɗaukar makamai a ƙarshen shekarar 2021. Wata cuta da ba a san irinta ba ta kashe sama da mutane 50 a arewa maso yammacin Congo a cewar likitocin da ke ƙasa da hukumar lafiya ta duniya a ranar Litinin. Tsakanin farkon bayyanar cutar da mutuwa ya kasance sa'o'i 48 a mafi yawan lokuta. Kuma abin da ke tsotarwa in ji Sagi Nagaveto, daraktan asibitin Bikoro, cibiyar sa ido ta yankin, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press. Yau Talata ne aka fara shari'a a Jamus kan wasu mutane hudu da ake zargi da alaka da kungiyar Hamas da ake zargi da shirya tarin makamai a fadin Turai. Babban mai shigar da ƙara na ƙasar na zargin mutanen da zama mabubin kungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje. Kamfanin dillancin labarai na Jamus DPA ya rawaito. Ana zargin mutanen da neman wasu ma'ajiyar makamai da aka kafa shekarun da suka gabata da kuma kafa sabbi ga kungiyar Hamas a fadin nahiyar Turai. Ta yadda daga baya za a iya amfani da bindigogi da alburusai wajen kai hare-hare kan yankunan Isra'ila da Yahudawa a nahiyar, in ji masu gabatar da ƙara a shekarar da ta gabata.
To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel wanda ya tani gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu na yanzu Joe Gill, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.